الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بركة ملساكي سادواء وانا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكينا قدن ايا اوانا قريم البركة نكنو اوانا يمتشي من البركة نجمع.
نعم.
يومنا وشاشرة قوة الجماد الأولى في جرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدو إلى أليه قدر أربعين دبقوي.
نعم.
wanda kuma yake daidai da bakwai ga watan 11 miladiya ta 2025 a wannan majalisi na mako da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratu ali imran.
Na'am.
Wanda kamar yadda muka fara tafsirin aya ta 137 zamu ci gaba da tafsirin ta yau da kuma ayoyin da za su zo gaba insha Allah. Kafin mu shiga tafsiri wannan shine na 97 a tafsirin wannan sura.
Na'am.
Akwai rashe-rashe da aka yi na ƴan uwa wanda zamu sa su a addu'a, Allah ya gafarta musu.
Amin.
Allah ya musu rahama.
Amin.
Akwai ɗaya daga cikin malamai na wannan jiha kuma ɗaya daga cikin limamanmu, Mala Aminu Adam Na'ibun Limamin Al-Furqan.
Na'am.
Wanda Allah ya masa rasuwa kusan kwanaki ya sati kwana 21 haka suka gabata. Dai ne daga cikin limaman masallacin Al-Furqan, na san duka ƴan uwa da suke sallah a can sun san dan uwa Mala Aminu wanda ya rayuwarsa gaba ɗaya cikin da'awa da karantarwa da ilmantar da al'umma. Saboda haka muna fatan abin da ya aikata na alkhairi Allah subhanahu wataala sanya masa shi a mizani.
Amin.
Allah subhanahu wataala ya kyautata makwancinsa.
Amin.
Allah subhanahu wataala ya girmama ladansa.
Amin.
Ya suka masa kabarinsa.
Amin.
Ubangiji subhanahu wataala ya sanya aljannatul firdaus ce makomarsa.
Amin.
Allah ya tashe shi tare da annabawa da siddiqai da shahidai da salihai.
Amin.
Allah subhanahu wataala ya alkinta abinda ya bari a bayansa.
Amin.
Ya alkinta bayansa.
Amin.
A cikin waɗanda suka rasu akwai malama Rabi Fage, sarkar malam Khamis Nasiri, ta ma ɗaya ce daga cikin zakakurai masu aikin addini, ita hisba ce, sannan kuma ɗalibar ilimi ce.
Na'am.
Waɗanda suke aikin hisba musamman mata sun san ita wannan malama da ƙoƙarinta. Allah ya mata rasuwa, ta ma musa ta a addu'a, Allah ya gafarta mata.
Amin.
Allah ya mata rahama, Allah ya sa ta huta.
Amin.
Cikin waɗanda muka rasa akwai Alhaji Mustapha Almu Ɗorayi, dattijan arziki. Allah subhanahu wataala ya gafarta masa,
amin,
sa ya huta.
Amin.
Haka nan cikin waɗanda muka yi rashi akwai Alhaji Gali Bello, wanda malzumcin karatuttuka ne, sannan karatun Al-Furqan, ko da yaushe zaka ga hotonsa a bayan da Dr. Bashir Ali Umar. Saboda haka shi ma musa shi addu'a, Allah subhanahu wataala ya gafarta masa,
amin,
ya yafe masa.
Amin.
Akwai dan uwa Alhaji Isma'il Suleiman Kazauri, wannan daddan hadimin sunna ne, aminin Sheikh Ja'far Mahmud Adam, ya daga cikin waɗanda suka ba da gudunmawa tun farko-farkon fitowar da'awar sunna. Shi ne mutum na farko da ya gina masallacin ahalin sunna a Kazauri 1988, lokacin da ake gujewa sunna kamar ana gujewa zaki. To haka lokacin ya rungumi wannan tafiya, kuma ya ci gaba da hidimta mata har zuwa mutuwarsa. Allah subhanahu wataala ya karɓi kyawawan ayyukan sa, ya gafarta masa. Akwai ɗansa Malam Abba Isma'il, nan muke tare da shi koyaushe juma'a muna tafsiri. Allah subhanahu wataala ya gafarta masa, ya yafe masa kurakuransa, ya sa aljanna ce makomarsa. Akwai uba ga Malam Hamza Mai Shinku, wato Alhaji Yusuf Hassan, shi ma Allah ya masa rasuwa ranar Litinin da ta gabata, shi ma mu sa shi addu'a. Allah ya yafe musu
amin
gafarta musu
amin
Allah subhanahu wata'ala ya karbi kyawawan ayyukan su
amin
aljanna ce mako musu
amin
Allah haskaka musu kabarin su
amin
wadanda suka riga mu gidan gaskiya maza da mata Allah ya gafarta musu
amin
rahama
amin
Allah ya cika ya sa mu cika da imani
amin
sai sa lafiyar mu na gida da na waje Allah ya ba su lafiya
amin
Allah ya cika mana da imani
amin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين
الله مدوكتين سركي يتي قد خلت من قبلكم سنن وما حقيقة وتو حقيقة سنوني na Allah sun shude gabaninku fasiru fil ardi dan haka ku yi tafiya a bayan kasa fanzuru kaifa kana aqibatul mukaththibin ku duba ku ga yadda karshen masu ƙaryatawa ya zama kamar da muka ce wannan ayar da ayoyin da za su zo bayan ta Allah subhanahu wataala ya saukar da su domin ya lallashi zukatan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam da zukatan sahabbansa kan abin da ya same su a yakin Uhud na rashin nasara da aka yi ara aka kashe dama daga cikin sahabbai aka kashe wajen sahabi 70 wanda wannan ya daga musu hankali musiba ce da su taba tunanin ta ba bayan alƙawarin da Allah ya musu na samun nasara amma da aka samu tangarda wajen cika wannan alƙawarin da wato cika alƙawari ta bangaren su sai ya zama wannan alƙawari bai cika ba saboda sabawar da aka samu ta bangaren su kamar inda bayani zai zo nan gaba to sai Allah subhanahu wataala cikin ni'imar sa ya ci gaba da lallashin zakatan musulmi a wannan lokacin sannan kuma ubangiji subhanahu wataala ya haska musu yadda sunnar sa take a rayuwa ko sunnar Allah wacce ba ta canzawa ce duk sanda wani sababin irin na wannan sunnar ya faru to sunnar za ta auku sakamakon da za a gani shine sakamakon da aka gani a irin wani abu irin sa a baya shine sunnar Allah a cikin halittar sa sunnar sunnatullahi al-ijtima'iyya sunnatullahi al-ijtima'iyya sunnatullahi fil bashar wanda ba ta canzawa sakamako ne wanda yake tabbata matukar dai sababin sa ya samu to shine ubangiji subhanahu wataala ya jawo hankalin su zuwa ga sila akari da wannan sunnonin da ubangiji subhanahu wataala ya sanya a cikin rayuwar dan adam yace da yawa daga cikin al'ummomi sun gabace ku kuma irin wannan sunna ta ubangiji ta wakana akan su da haka ku koma baya ku yi karatun tari ku koma ku yi tafiya a bayan kasa domin ku ga yadda ubangiji subhanahu wataala ya mu'amalanci al'ummomin da suka gabace ku sunnar Allah haka take kuma za ta canza ba har Allah subhanahu wataala ya dade kasa haka abin zai yi ta faruwa ubangiji ya ja hankalin su ga wannan sunna dan ya nuna musu cewa kada kada jikinsu yayi sanyi kada su samu sagewar gwiwa Allah subhanahu wataala yana tare da su domin duk sanda mutum yake rike da gaskiya to komai jubawa shi zai yi nasara shi ko wanda yake azzalimi mara gaskiya da yadda ya ga ya dade cikin rashin gaskiyarsa akwai lokacin da ubangiji zai masa kamun da ba zai kwaci kansa ba saboda haka ubangiji yake jan hankalinsu zuwa ga wannan sunna aqibar Allah dai mai kyau tana ga masu gaskiya kuma daga cikin sunnar Allah subhanahu wataala yakan jinkirta wa kafiri ko kafirai da jinkirta musu da musu talala ikali su cigaba da abubuwan da suke har su zata cewa babu abin da zai iya samu su babu mai kama su daga baya ubangiji subhanahu wataala ba zata kwatsam sai kama su da abin da suka kasance suna aikatawa saboda haka idan lokaci yayi to babu kuma wanda zai iya kare su daga azabar Allah shine abin da ubangiji yake gaya musu anan qad khalat min qablikum sunan fasiru fil ardi wato sunnoni da yawa na Allah sun gabace ku a cikin waɗanda suka gabace wato sun gabata a cikin waɗanda suka gabace ku don haka ku yi tafiya a bayan ƙasa dan ubangiji subhanahu wataala ya kirawo su da su yi tafiya a bayan ƙasa tafiya iri biyu ce akwai tafiya al-hissiyya akwai al-ma'nawiyya tafiya a bayan ƙasa ko dai mutum ya yi tafiya irin tafiye-tafiye da aka sani ta hanyar a yi tafiyar ƙafa ko akan abin hawa a je wasu wurare na nesa domin a ga abin da yawa kana a waɗannan wurare wannan tafiya ce hissiyya maddiya wanda mutane suna yin ta tashi su je ƙasashe daban-daban domin su buɗe ido su ga abubuwan da suka faru a wannan ƙasashe ko suke faruwa wannan sayru ne fil ardi akwai kuma as-sayru fil ardi abin al-ma'nawi wanda ba wai da zuciyarka ba da kafafunka za ka yi ba da zuciyarka za ka yi ta hanyar karatu da leƙe-leƙe da karanto tarihin al'ummomi da suka wuce waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya halitta a baya kuma suka yi abin da suka yi ubangiji subhanahu wata'ala ya musu sakayya irin wacce ta dace da su Allah subhanahu wata'ala ya halicci al'ummomi da dama waɗanda suka shuɗe umar mutanen annabi Nuhu adawa mutanen annabi Hud da kuma Samudawa mutanen annabi Salih da mutanen annabi Ibrahim alayhi salam da mutanen annabi Musa Fir'auna da jama'arsa da sauran al'ummu da dama da Allah subhanahu wata'ala ya ta faɗa mana labaransu da kuma dindin tarihi yana ya kiyaye dukkan abubuwan da suka faru sannan wasu daga cikinsu sun bar gurabe da dama a bayan ƙasa wanda idan mutum ya yi tafiya zai ga waɗannan guraben tarihi da suka bari wanda waɗannan gurabe shaida ce tabbatacciya ga dukkan wanda ya je ya gani da ido zai ga yadda Allah subhanahu wataala ya mu'amalanci waɗannan mutane yayin da suka kangare masa suka yi taurin kai hakanan wanda zai karanta shine as-sayrul ma'nawi da aka yi tafiya ta hanyar mudala'a ta hanyar karance-karance da leƙe-leƙe a cikin littattafan tarihi da abinda masana tarihi suka rubuta wanda shi ma ta nan za ka ga abubuwa da dama waɗanda za su ja hankalinka ka samu wa'azantuwa a kan abinda ubangiji subhanahu wata'ala ya aikata ma waɗanda suka gabata kuma wannan duk jan hankali ne ga al'ummar larabawa a lokacin da kuma al'ummar da za su zo nan gaba su sani cewa su ma ba su ƙarfin Allah ba idan suka ce za su yi wa Allah abin da waɗancan mutane suka yi masa to su ma abin da ya same su zai iya samun su saboda haka su shiga hankalinsu shiga taitayinsu shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fanzuru kaifa kana akhibatul mukazzibin ku duba ku ga yadda ƙarshen masu ƙaryatawa ya kasance menene ƙarshensu shi ne halakarwa da Allah ya musu nau'o'in azaba iri-iri da ya rika saukar musu saboda sun ƙaryata ayoyin Allah sun ƙaryata manzannin Allah saboda haka Allah ya halaka su abinda suke tutiya da shi na mulki ya gushe suka dawo kawai sai dai tarihi kawai sun zama tarihi ubangiji subhanahu wata'ala ya bar kufai na guraren da suka rayu waɗanda maziyarta sukan iya zuwa su ziyarce su su ga irin guraren da suka rayu in banda wannan babu abin da ya saura saboda zunubansu da saban Allah da kafirci da ƙaryata manzanni saboda haka anan ubangiji subhanahu wata'ala yana nuna mana cewa al-mushahada abinda zaka gani da idanka yana daga cikin mafi ƙarfin hujja da za a kafa maka a nuna maka abin ka gani da idanka ya fi kawai a baka labarinsa domin lokacin da idanka ya gani to babu shakka zuciyarka da abin da idanka ya nuna maka za su haɗu wuri guda domin yin nazari da tintintini a kan wannan abin saboda haka gani ya kuriji kamar yadda bahaushe yake cewa laysa al-khabaru kal-ayan wato gani ya kuriji to wannan duka tasliya ce ubangiji subhanahu wata'ala yake wa mu'minai wato lallashinsu yake yi akan abin da ya same su a Uhudu yana kuma gargadin wannan al'umma gaba ɗayanta cewa kada ta kuskura ta bi hanyar da waɗancan masu ƙaryata annabawan Allah suka bi domin kada abin da ya same su su ma ya same su a wurare daban a cikin daban-daban a cikin alqur'ani Allah ya yi kira zuwa ga wannan wannan umarni na cewa ayi tafiya a bayan ƙasa ayi tafiye-tafiye ba wai dan kawai aje a bude ido ba a'a dan aje a ga irin abin da ya faru a yake faruwa a wannan ƙasashe da irin ayoyin Allah da ya aje a ƙasashen su zama izina Allah ya ce qul siru fil ardi thumma nzuru kayfa kana akhiratul mukazzibin suratul an'am Allah ya ce ku yi tafiya a bayan ƙasa sannan ku tsaya ku yi nazari ku ga yadda ƙarshen masu ƙaryatawa ya kasance haka nan Allah yake cewa fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana akhiratul mukazzibin cikin suratul nahl ku yi tafiya a bayan ƙasa sannan ku ga yadda ƙarshen masu ƙaryatawa ya kasance haka nan a cikin suratul ghafir wurare guda biyu na farko awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana akhiratul ladina min kanu min qablihim كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق الله سبحانه وتعالى يتي ينزب ذا في تفيا أبا ينقصابا سدوبا سجيدا كرشم وطن دسك قباتيس يكسن شيء كانوا هم أشد منهم قوة سنكسن شيء سنفيس سنن كرفي وآثارا في الأرض سنفيس برن برابا تاريه أبا ينقصابا فأخذهم الله بذنوبهم أما daga ƙarshe Allah ya kama su da azaba a dalilin zunuban su kuma kana lahum min Allah min waq ba su da mai ba su kariya ba Allah ba haka nan a cikin ita wannan sura Allah yake cewa afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim kanu akthara minhum wa ashadd quwwatan wa atharan fil ardi fama aghna anhum ma kanu yasibun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yanzu ba za su yi tafiya a bayan ƙasa ba su duba su ga yadda ƙarshen al'amarin waɗanda suka gabace su ya zamo sun kasance akthara minhum quwwatan sun fi su yawa akthara minhum wa ashadd quwwatan wa atharan sun fi su yawa kuma sun fi su tsananin ƙarfi kuma sun fi su barin guraben tarihi amma afna anhum ma kanu yaksubun amma abinda suke aikatawa bai amfana musu da komai ba saboda dukkan wani abin da suka bari na tarihi dukkan wasu gine-ginensu da wani ci gaba da suka samar na rayuwa da azabar Allah ta zo musu bai musu amfanin komai ba haka nan ubangiji subhanahu wataala suratu muhammad yake cewa afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim damara Allahu alaihim wal kafirina amsalaha shi yanzu ba za su yi tafiya a bayan ƙasa ba su duba yadda ƙarshen al'amarin waɗanda suka gabace su ya kasance ce Allah subhanahu wataala ya halakar da su kuma kafirai suna da sakamako irin wannan saboda haka wannan ita ce sunnar Allah walil kafirina amsaluha to duk sanda kafirai suka yi dagawa dagawa su ta kai matuƙa to ubangiji subhanahu wataala na iya saukar musu da azabar da ba za su iya da ita ba ubangiji na iya halakar da su ya doro musu musibar da ba za su iya kauce mata ba wannan sunna ce ta ubangiji kuma haka Allah subhanahu wataala yake ya faɗa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa dan hankalin su ya kwanta da sanda suka kuma komawa to shi ma Allah subhanahu wataala zai kuma komawa zuwa ga wannan sakamako da yayi ma waɗancan da farko in ta'udu na'ud Allah ya ce in kuka kuma komawa mu ma za mu kuma koma qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qasalaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin ka gaya ma waɗanda suka kafirta in sun bari shi kenan duk abin da suke na laifuka a baya Allah ce yughfar lahum za a gafarta musu amma in suka kuma komawa to ubangiji subhanahu wataala fa yana da sunna sunnarsa wacce ta riga ta shuɗe a cikin ƴan baya saboda haka abin zai iya samun su dan ba su suka fi gata wato suka fi waɗancan kafiran baya gata ba kar su ɗauka su suna da wani gata a wurin Allah da zai kyale su أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر شن كافرون كلنا قريشا سوسك في الخير سوسك في وقت أنشان نفركو كوكو كنا دون ربوتة شن الكورين اللي تتفن لأ الله يسوكر شو أكوكو يأبين دكو قرام الله وزي مكوكو بيبا ما بكو لأ با وتقاتا دسكي دشير يفر كافرون فركو دا سيسا الله الكالس سننكما أر إلى يوم ba su da wani rubutaccen alkawari tsakanin su da Allah cewa duk abin da suka yi wa Allah babu abin da zai musu to wannan yana nuna maka sunnar Allah mutsarida ce sunnar Allah mutsarida ce wato mai gudana ce akai akai babu yankewa duk sanda wani dalili irin wanda ya faru a baya ya kuma faruwa to natijar ita ce za ta kuma faruwa wannan shine dabi'ar sunnar ubangiji subhanahu wataala ba za ka ga canji ba ba za ka ga sauyi a tare da ita ba to wannan shine abinda Allah yake fadawa al'umma ta musulmi a wannan lokacin dan ya kwantar musu da hankali su kwantar da hankalin su kada su tashi hankalin su daga abin da ya faru gare su ranar Uhudu su dauka cewa karshen musulunci ya zo kenan a'a mutukar dai suna tare da Allah to karshen su bai zo ba musulunci zai ƙara ƙarfi ne dan gaba sannan kuma da gargadi har ila yau ga mu'minai kan cewa kas su kwaikwayi irin dabi'a ta kafirai domin abinda ya same su su ma zai iya samun su waɗannan abubuwa guda biyu su ne Allah subhanahu wataala ya dunkule cikin wannan wa'azi wannan aya tana nuna maka mahimmancin karatun tarihi domin a cikin karatun tarihi akwai ɗaukan izina za a mutum zai ɗauki izina daga abubuwan da suka faru a baya da irin yadda al'amarin kuma ya kasance daga ƙarshe domin duka abin nan tafiyar tarihi iri ɗaya ce kamar shi ta tarihu yu'idu nafsahu tafiyar tarihi iri ɗaya ce dukkan wasu asbab da suke faruwa su bada wata natija wato wani sakamako waɗannan asbab ɗin dai su ne duk sanda za su faru to wannan sakamakon da ya faru a baya shine zai kuma faruwa ba wani abu bane zai faru shine wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas haka ubangiji zai ta jujjuya kwanakin saboda haka tarihi wato kundi ne da yake cike da wa'azuzzuka yake cike da darasi ibnu arafa a tafsirin sa yana cewa as-sayru fil ardi hissiyyun wa ma'nawiyyun wal ma'nawiyyu huwa an-nazaru fi kutubit tarih yace tafiya a bayan ƙasa akwai wanda za a yi shi da ƙafa ko da abin hawa wato wani abin da ake iya yi a gani ko kuma wanda yake ma'anawi ba sai ka je ko ina ba kana gida kana iya ɗaukar littattafan tarihi ka karanta ka samu cikakken ilimi na abubuwan da ya faru ga al'ummomin da suka gabata kaga yadda Allah subhanahu wataala ya mulaƙabo mu'amalance su kuma irin wannan ilimin shine dai wanda zai samu ga wanda ya yi tafiya a abin hawa ko a ƙafa ko a jirgin sama duk dai abin da ya samu to haka nan wanda zai karanta a tarihi littattafan tarihi zai iya samun wannan a nan wataƙila ubangiji subhanahu wataala bai umarce su da karanta littattafai ba saboda waɗanda yake magana da su a lokacin ba masu karatu ba ne ummiyai ne ba sa karanta littafi to amma gani da ido wannan zai amfanar da su ilimi mai zurfi kuma su mutane ne wanda suke tafiye-tafiye domin kasuwanci saboda haka a hanyar tafiye-tafiyen nan tasu suna wucewa suna ganin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya yi saboda haka duk wanda zai karanta littafi ko a bashi labari shi ma zai samu irin wannan kuma wannan ayar har ila yau tana ishara zuwa ga cewa tafiye-tafiye waɗanda za mutum zai yi su ba dan ɗaukan izina ba kawai haka nan abinda za a kira tafiye-tafiye na shakatawa kawai dai ta kashe kuɗaɗensa ya kashe kuɗaɗe a jirgin sama kashe kuɗaɗe a biyan hotel da abinci da waye wannan tafiya ba ita ce shari'a ta yadda da ita ba tafiya da za ka yi ita ce tafiyar da take da za ta dawo maka da wani amfani a cikin rayuwarka musamman abinda zai ƙara maka ƙarfin imani za ka ƙara gane cewa ubangiji subhanahu wataala yana da halittu daban-daban da kuma yadda ubangiji subhanahu wataala yake gudanar da sha'aninsa amma duk tafiyar da take kawai don sharholiya za a yi ta to abu wannan tafiya a bar suka ce a shari'a a bar zargi ce a shari'a ba a bar yabo ba ce kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah yake faɗa shi a cikin wannan irin tafiyar da ba irin wannan ba to tafiya ce ta wahalar da kai kawai da jefa kai cikin halaka da lalata dukiya da lalata lokaci da duka waɗannan abubuwa ba a yarda musulmi ya yi su ba a yadda mutum musulmi ya yi abinda zai gajiyar da kansa ya wahalar da kansa ya jefa kansa cikin halaka ba ya jefa kansa cikin haɗari saboda wasu tafiye-tafiyen suna tattare da haɗari wasu wuraren da ake zuwa haɗe suke da haɗari kuma tafiya ma a saman jirgi ai ba wani guri bane na nutsuwa saboda abu ne wanda yake shi ma tattare da haɗari saboda haka ka zanto ga dukiya tana lalatawa ga jefa kai cikin halaka ga ɓata lokaci wannan duka ballantana kuma idan ya zanto hayar tafiyar ta danganci kuma wani abu na saban Allah kaga abu ya ƙara lalacewa sannan Allah ce hadha bayanun linnasi wa hudan wa mau'izatun lilmuttaqin hadha wannan ishara ce zuwa ga alqur'ani daga ciki akwai waɗannan ayoyi da aka ambata da cewa Allah subhanahu wata'ala zai kama dukkan masu ƙaryata shi da azaba da haka ubangiji yayi ishara zuwa ga alqur'ani duka da kuma waɗannan ayoyi shine aka yi ishara da ismul ishara lil qarib shine hadha wannan dan a nuna maka cewa su waɗanda ake magana da su musulmi ne wanda alqur'ani yana kusa da su a kwakwalen su saboda haka aka ce wannan alqur'anin da yake cikin kwakwalen ku da yake kusa da ku bayanun linnasi cike yake da bayani ga mutane ga kowa da kowa kuma bayani wanda yake a fili karara bayani da kowa ya saya ya saurara zai fahimci abinda ake gaya masa na gaskiya zai kuma gane ƙaryar da yake kai abubuwa za su fito masa yadda suke a bisa hakikanin su zai gane su waye ƴan aljanna mutanen Allah su waye kuma ƴan wuta mutanen shaitan saboda haka alqur'ani bayanin sa a fili yake kuma ga dukkan mutane ne dukkan mutane nazzalna alayka alkitaba tibyana likulli shay mun saukar maka da alqur'ani dan ya zama bayani ne ga komai wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin kuma ya zama shiriya ya zama rahama ya zama bushara ga musulmi saboda haka alqur'ani a bayanin sa bayani ne ga kowa da kowa babu bambanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba mai biyayya mutumin kware ko wanda ba na kware ba mace ko namiji kowa da kowa wannan bayanin ya shafe shi kuma bayani ne da duk wanda zai kasa kunne zai ji abinda Allah yake faɗa masa don haka hujjar Allah da alqur'ani tana tsayawa akan kowa wanda ya musulunta da wanda ba bai musulunta ba kamar yadda Allah ya ce hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan alqur'ani hudan linnasi shiriya ce ga mutane wato shiriya anan shine hidayatul bayan hidayatul bayan wal irshad alqur'ani yana bayani yana nuna wa mutane hanyar daidai da wacce ba ta daidai ba yana yin bayani filla filla sai da kowa zai fahimta sannan wa bayyinatin minal huda hujjoji ne bayyanannu na shiriya wadanda suke kama hankali dukkan bayanan da alqur'ani yake zuwa da su bayanai ne masu kama hankali ba bayanai ne wadanda suka yi nisa da hankali ba sannan wal furqan yana bayanin bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya yana bambancewa da tantancewa tsakanin ƙarya da kuma gaskiya saboda haka alqur'ani bayani ne na gaskiya da yake fito da gaskiya yake bayyana ta yake kuma fito da ƙarya ita ma ya bayyana ta ya fito da shiriya ya bayyana ta ya fito da bata ya bayyana ta alqur'ani bayani ne da ya kunshi labarurrukan waɗanda suka gabata na al'ummomin da suka gabata da duk abin da ya faru tsakanin su da annabawansu da manzanninsu da Allah ya aiko musu da waɗanda suka ƙaryata su da abin da Allah ya yi musu na sakamako da waɗanda kuma suka yi imani da annabawan da Allah ya aiko da abin da Allah ya yi musu na nasara da tseratarwa saboda haka alqur'ani ya yi bayanin wannan duka saboda haka bayanun ne linnasi amma wa mau'izatun wa hudan wa mau'izatun lilmuttaqin amma kuma shiriya ne da wa'azi ga masu takawa kaga ubangiji sai ya bambance tsakanin bayani da kuma shiriya bayani wannan ga kowa da kowa ne alqur'ani ana karantawa zai zama bayani ne ga dukkan wani wanda ya saurari karatun sa duk wanda ya saurari bayanan alqur'ani bayani ne gare shi saboda haka bayani ne li'umumin nas sai yace hadha bayanun linnas amma abin da ya shafi shiriya da wa'azantuwa wadannan sai ga masu takawa wadannan su kadai ne za su samu shiriyar da take ciki su kadai ne za su yi gamdakatar da shiriyar da Allah subhanahu wataala ya kunsa a cikin sa su kuma wa'azantu da abin da yake ciki saboda haka alqur'ani haka yake shiriyar da masu takawa waɗanda suke aiki da abin da Allah ya umarni da shi suke barin abin da Allah ya hana musu saboda haka su ne suke shiriya da shiriyar alqur'ani su ne suke aiki da wa'azinsa su ne suke gane hanyar da alqur'ani yake nuna musu su bi suke kuma tsawatuwa gabarin dukkan wata hanya da alqur'ani ya tsawatar da su gabarin binta suke guje wa barna da fasadi saboda haka anan ubangiji subhanahu wataala yana nuna cewa ba duka wani wanda ya ji bayanin alqur'ani bane zai gamsu ko kuma zai yi aiki da abin da alqur'ani ya zo da shi ba duka bane sai wanda Allah ya bashi zuciya budaddiya zuciyar da zata zuciyar da zata karbi shiriya shine wanda ya sanya takawa da tsoron Allah a cikin zuciyarsa shine wanda zai amfana da abinda alqur'ani yake fada haka ba ilimin kadai ba a'a sai Allah subhanahu wataala ya wadata mutum da budaddiyar zuciya ya wadata mutum da san gaskiya da san yayi karbi gaskiya yake da ita haka ba iya bayani da fito da hujjoji ne zai sa mutane su gamsu ba sai wanda Allah subhanahu wataala ya sanya ma zuciyar da take mai karbar shiriya ce wanda yake da wato takawa a cikin ransa yake san gaskiya yake san yabi abinda Allah subhanahu wataala ya aiko na gaskiya shi yasa Allah subhanahu wataala a wurare daban-daban yake hada wato shiriya da takawa shiriya da mutane ga mutane masu hankali masu tunani Allah subhanahu wataala ce zalikal kitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin ce la raiba fihi babu kokonto a cikin sa amma kuma ba kowa ne zai shirye da shi ba sai waɗanda suke masu takawa haka nan ubangiji subhanahu wataala ce fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin kai wa'azi lalle wa'azi zai amfanar da mu'minai sauraka kai wa'azi amma ba wanda zai amfana da wa'azin nan sai mu'mini inna fi zalika la ayatin li ulil duha a cikin wannan akwai ayoyi amma ga masu hankali inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid ce a cikin wannan akwai wa'azin tarwa ga wanda yake da hankali liman kana lahu qalbun wanda yake da lafiyayyen hankali ko kuma ya karkada kunnensa ya saurara yana zuciyarsa tana halarci wannan shine zai amfanu da abin da ake gaya masa saboda haka tarin fahimtar da tarin ilimin ba shine zai sa mutum ya aiki da abin da yake da shi ba saboda haka tari zaka iya samu gashi wani Allah ya bashi ilimin ya san gaskiyar amma ta yake Allah bai wadata masa budaddiyar zuciya ba bai wadata shi da budaddiyar zuciya ba bai sa masa kwadayin san gaskiya ba sai kaga ya take ilimin ya rufe ido ana ta rigima da shi akan abin da ya fahimci gaskiya ne saboda ba wai ilimin kadai bane shine mai amfani a'a hatta wato sai an samu wato zuciyar da take lafiyayya wanda shine abin da aya take nunawa bayani zai iya tabbata zai iya samuwa ga kowa da kowa amma ba kowa ne zai samu shiriya ba ba kowa ne zai samu shiriya ba man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam sai ya samu kirji wanda yake budadde wanda idan sa ba zai rufe ba shi gaskiyar yake nema to irin sa da zarar aka faɗa masa gaskiyar tunda dama ita ya fito ne ba to sai ga ya kama sai ga ya karba amma wani duk yadda zaka zo masa kowace irin hujja zaka zo masa ba lalle ya karba ba in yarau sabilar rushd la yattakhiduhu sabila wa in yarau sabilal ghayy yattakhiduhu sabila yadda za su ga hanyar shiriya ba za su karbe ta ba amma hanyar bata wannan za su karba kamar yadda Allah ke cewa game da mutanen annabi Musa yake cewa rabbana tumis ala amwali ala qulubihim washdud ala qulubihim watmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim ya Allah ka bice dukiyarsu ka rufe ka tsananta akan zukatansu fala yu'minu Allah ce annabi Musa ce ba fa za su yi imani ba hatta yarawu al'azab al'alim har sai sun ga azaba mai tsanani saboda haka babu yadda za a yi imani zukatan sun rufe rub law nazzalna alayka kitaban fi qirtas falamasuhu bi aydihim laqalu in hadha illa sihrun mubin ko da alqur'anin daga sama za su ganshi an sauko musu da shi a cikin takarda gashi karewar hujja dai ka ganta Allah ya sauko da ita daga sama qaro ga ta nan tana tahowa falamasuhu bi aydihim har ma su taba abin da hannunsu ba rufa ida aka yi musu ba su kama su taba amma karshe za su yi ta sihiri ne karshe za su ce sihiri ne saboda ita shiriya ba wai tana samuwa ba ne kawai don mutum ya yi ilimi shi ke ne ya zama shiryayye ko duk gaskiyar da ya gani ya karba sai idan ubangiji subhanahu wataala ya wanke masa zuciyarsa ya cire masa sha'awar san girma da neman suna da neman kare matsayi idan mutum neman suna ya rufe masa ido baya iya sakin abin da yake kai domin kada ya zanto ya bata sunansa a zatansa cewa in ya karbi gaskiya kamar ya bata sunansa za a dauka ashe daman ba daidai kake ba ashe daman kana ta kana rayuwa ne a bisa ƙarya ashe daman baka sani ba yanzu ne aka sanar da kai ko kuma yana neman kare wani matsayinsa waɗanda suke kewaye da shi duk sun yi imani da abin da yake faɗa musu idan ya san ya canza magana to za su iya ture shi su kawo wani abadadinsa kila dama akwai ƴan hamayya ƴan takara suna nan a kewaye jira suke dama a samu wata ƴan matsala a kawo da shi su a tsora su to kaga zai yi ta yadda zai yi tunda baya son ya saki wannan matsayi ta rigima ya ga gaskiya amma ya ki karɓarta to shine Allah ya sa ya ware shine ya sa Allah ya ware shiriya da wa'azi ya dinganta sai ga masu takawa su kadai amma bayani wannan zai iya kasancewa ga kowa da kowa sannan Allah ya ce wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lamuna in kuntum mu'minin wala tahinu kada ku yi rauni wala tahzanu kada kuma ku yi bakin ciki wa antumul a'lamuna kuma ku ne mafiya daukaka in kuntum mu'minin idan kun kasance mu'mini munasabar wannan da ayoyin da suka gabata waɗancan ayoyi qad khalat min qablikum sunan da hadha bayanu lin-nasi kamar muqaddima ce kamar gabatarwa ce shimfiɗa ce ta wannan bayanin da zai zo wala tahinu wala tahzanu wato kamar ubangiji yana cewa idan kuka yi bincike game da al'ummomin da suka gabata kuka gane cewa waɗanda duk suke kan ƙarya ko da wani lokaci za su samu galaba za su samu nasara sai dai ƙarshen al'amarinsu zai kasance mara kyau ne rauni ne zai zo ya same su da ƙarshe ko gushewa ma saboda haka daular gaskiya za ta kasance ita ce ke sama kuma dukkan wani yunkuri na marasa gaskiya to da ƙarshe zai sha ƙasa saboda haka kada abin da ya same ku a Uhud ya sa wato gwiwa ku tai sanyi ku yi rauni ya sa muku rauni a cikin zukatanku ko ya sa ku rika jin tsoransu ya zama da kuna jin tsoron ƙara kwafsawa da su nan gaba jin cewa ga shi kun yi karambata da su sun samu nasara a kanku kada wannan ta sa ku ja da baya wajibi ne zukatanku su ci gaba da tsayawa kyam cikin jarunta da jajircewa akan abin da kuke yi ku fuskance su ubangiji subhanahu wataala zai ba ku nasara da ƙarshe wala tahinu kada ku yi rauni kada ku yi rauni ce ba za ku ƙara tunkara su ba ko ku rika jin tsoron su nan gaba saboda kun ga abin da yanzu ya same ku kamar yadda Allah yake cewa wala tahinu fi ibtiza'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjuna wa kana Allahu alimul hakima ubangiji subhanahu wataala ce wala tahinu fi ibtiza'il qaum kar ku yi rauni wajen neman waɗannan mutane wato kafiran Makka kar ku yi rauni wajen fita ku tarye su ku yi karambata da su ku yi gaba da gaba da su kar ku yi rauni a wajen wannan in takunu ta'lamuna in kuna jin radadi a yanzu abin da ya same ku fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna su ma kuma fa suna fa jin radadi kamar yadda kuke ji domin a yakin Badar kusan kun ninka biyu abinda suka yi muku a yanzu domin a yakin Badar kun kashe 70 kuma kun kama 70 sai ya ce kada wannan ta sa ku yi rauni sai da abinda Allah ya ce kada asabtum mislaiha a can baya kun samu ninkin wato kun yi musu ninkin abinda suka yi muku a yanzu kun kashe muku mutane 70 to ku a kutuna a Badar kun kashe musu mutane 70 har ma kun kama wasu 70 banda wannan su ba su kama ku ba saboda haka in har kuna jin radadin abin da ya same ku to su ma fa suna jin radadin nan kar ku dauka ku kadai kuke ji amma kuma ku kun dara su wa tarjuna min Allahi ma la yarju ku kuna da wani fata kyakkyawa da kuke da shi a wajen Allah su ba su da wannan saboda me saboda duk wanda aka kashe muku dan aljanna ne su wanda aka kashe musu dan wuta ne saboda haka kun fi su da wannan saboda haka ku kuna yi ne saboda Allah su kuma suna yi ne saboda matsayin su haka nan Allah ce fala tahinu wala wa tad'u ila as-salam wa antumul a'launa والله معكم ولن يتركم أعمالكم. شكرا كويرودي كتشي أزو أزونا أي سلهو saboda ganin yadda yanzu suka yi muku jinajina ku ji tsoro ku ce ku zo ku zo ku zo bi sulhu wa antum al'alun ana ce har yanzu ku ne sama da su ku ne mu'minai su kafirai ne ku ne masu gaskiya su makaryata ne ku ne masu neman adalci su kuma azzalumai ne saboda haka kakkusa wannan ta sa ku yi rauni ganin cewa sun yi muku wani abu wanda yanzu ba ku ji dadin sa ba wallahu ma akum kuma ta Allah yana tare da ku walai yatirakum a'malakum kuma zai tauye muku ayyukanku ba duk abinda kuke yi Allah yana gani kuma zai cika muku ladanku saboda haka Allah ce wala tahinu kar ku yi rauni wala tahzanu kar kuma ku yi bakin ciki da abinda ya same ku na rashin nasara wanda kuka hadu da shi a yakin Uhudu da abinda ya same ku na yan uwanku da aka kashe da waɗanda aka jiwa rauni dukkan wannan musiba in dai akan addini ce mai sauki ne kar ta dame ku in dai dan Allah ne to akwai musanya da Ubangiji zai muku akwai madadinta da Allah zai tanadar muku wa kullu kasrin fa inna Allah jabiruhu wa mali kasri qanati ad-din jibran
na'am
shi dukkan wani karaya duk wace ko wace iri ce Allah zai iya dora ta amma takobin addabin mashin addini idan ya kare to kuma babu abin da zai dora shi saboda haka addini yanzu shine a gaba duk wani abin da zai same ka a san addinin ka to ka dauke shi ba komai ba in dai addinin ka yana nan zanzan lafiya lafiya to duk wani abin da zai same ka to ka dauke shi wani abu ne mai sauki don haka Allah subhanahu wataala ya hana su su yi rauni dan ya nuna musu su fa har yanzu suna nan da karfin su domin suna tare da Allah wannan ya kara sa su ji karfi a tare da su kuma ya hana su yi bakin ciki akan abin da ya wuce a baya tunda ba ya da wani amfani su zauna suna bakin ciki akan abin da ba zai sake dawowa ba wanda suka riga suka mutu suka yi shahada sun tafi bakin cikin da za ku yi akan su ba zai dawo muku da su ba abin da ya same ku na rauni ya riga ya same ku wannan raunin ba dan kun yi bakin ciki ne zai sa ya tafi ba saboda haka kada wannan ya sage muku gwiwa Allah ce wa antumul a'launa ku ne a sama ku ne a sama ko da yaushe a cikin kowane lokaci ko da kuwa an ci galaba akan ku tunda kuna tare da Allah to ku ne a sama a gurin Allah saboda imaninku da gaskiyarku ku ne a sama kada ku rika kallon kanku a ƙasa dan wai an ci galaba akan ku an danne ku kar ku rika jin cewa ku a ƙasa kuke a gurin Allah har yanzu antumul a'launa ku ne a sama domin ƙarshen al'amari dai zai kasance gare ku wal'aqibatu lil muttaqin ƙarshen al'amari in dai kuka yi haƙuri kuka jure ku ci gaba da tafiya akan haka ba ku saki addinin Allah ko kuka yi rauni ba to ƙarshe dai zai zamo ga masu taƙawa shine gare ku kamar yadda Allah ke cewa wasbir innal aqibata lil muttaqin kayi haƙuri ƙarshen al'amari dai yana ga masu tsoron Allah haƙuri anan ba na nufin shikenan ka saki komai naka ba ka miƙa wuya ka ci gaba da yin abin da su suke so kai a'a ba wannan ne ake nufi da haƙuri ba ka yi haƙuri ka saki karantarwar da kake kai ka saki aqidar ka mai kyau saboda ka zauna lafiya abin da suke yi kai ma ka yi ko ku a'a da'awar da kake yi na ka gaya musu cewa ga abin da yake daidai ga wanda ba daidai ba ka ce to ka aje kawai kowa je ya nashi kai ka yi naka a goye su ma su yi nasu to ba wannan shi ake nufi da haƙuri ba haƙurin da ake nufi shi ne ka jajirce ka jajirce ka dage yadda su ma suka jajirce akan ƙasan su kai ma ka jajirce akan gaskiyarka ya ayyuhal ladina amanu subiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun ma'anar wasabiru yadda suka yi haƙuri su suka ƙi sakin abinda suke kai na ɓata to kai dan me kai zaka yi haƙuri ka saki naka na gaskiya zaka yi haƙuri ba su sun yi haƙuri akan ɓata kai ka san haƙuri akan shari'a saboda haka wannan shine ma'anar haƙuri an ce kai haƙuri ba ana nufin shikenan ka saki abinda kake kai ba to shine Allah yake gaya musu cewa su ne a sama kar su rika jin cewa su ne a ƙasa ganin cewa an yi galaba akan su wannan galabar da aka yi akan su a nan duniya ne a zahirin abin da dan adam yake karanta ne amma a gurin Allah har yanzu su ne a sama domin ƙarshen al'amarin a duniya da lahira duk zai zamo nasu ne nasarar Allah a duniya da lahira tana tare da su Allah ce in kuntum mu'mini ma in kun kasance kun ci gaba da zama a matsayin ku na mu'minai in dai kuna munan a matsayin ku na mu'minai to wanda yake mumini bai dace a ce ai rauni ba, wanda yake mumini bai dace a ce ya gwiwarsa ta yi sanyi ba, bai dace ba. Wanci in kuntum mu'minin to bai dace a ce ko yi wahalu da za'afu ba, indai kuna nan a mu'minai. Saboda mu'mini ana son ya zama mai karfi, al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min adh-dha'if. Ana son mu'mini karfa, Allah ya fi son shi akan mu'minin da yake mai rauni. Ba a son kai rauni, wala tahinu wala tahzanu, kada ku damu. Saboda izzar ta Allah ce, shi kuma yake ba da ita ga manzansa, yake ba da ita ga mu'minai. Walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Allah subhanahu wataala yace gaskiyar abin izzar ta Allah ce, kuma ta manzansa ce, kuma ta mu'minai ce, sai dai munafikai ba su san haka ba. Saboda ka ku yi sakaci kan wannan. A nan da Allah subhanahu wataala ya ce wa antumul a'launa in kuntum mu'minina, in kun zanto mu'minai ku ne a sama. Yana nuna cewa duk sanda imanin bawa ya karu, to ɗaukakar sa a gurin Allah za ta karu. Kowa yana samun ɗaukaka a gurin Allah gwargwadon karfin imaninsa, gwargwadon yawan imaninsa. Saboda duk wata sifa da aka danganta ta da wani abu, to tana karuwa wannan abun shi ma yana karuwa, ta kuma ragu wannan abun shi ma zai ragu. Sannan Allah ya ci gaba da cewa in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithlu wa tilka al ayyamu nadawiluha bainan nas. Idan wani ciwo ya same ku a jikinku, idan wani ciwo ya same ku a jikinku, faqad massal qauma qarhun mithlu, to wani irinsa, wani ciwon irinsa ya samu waɗannan mutanen su ne kafiran. Irin ciwon da ya same ku su ma ya same su irinsa. Na yadda aka kashe muku mutum 70 a nan a Uhudu, su ma ka kumanta a Badar, an kashe musu mutane 70. Saboda haka, amma su ai ba su yi rauni ba, gashi sun sake wogayya sun taho, to ku dan me za ku yi rauni? Kad massal qauma qarhun mithlu, wani ciwon irin wannan shi ma ya shafi waɗannan mutanen, su ne kafiran da yanzu suka yi muku abin da suka yi muku. Wa tilkal ayyamu, waɗancan kwanakin ne, nudawiluha bainan nasi, muke jujjuya su tsakanin mutane. Saboda haka, abin da ya same ku din nan kada ya sa ku yi sanyi ko ku ja da baya. Awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Qad asabtum mithlaiha, a baya can kun yi musu ta'adi ninki biyu na wanda yanzu suka yi muku. Domin a Badar kun kashe musu mutum 70, sannan kuma kun kama musu mutum 70. Don haka wannan duka cikin lallashi ne da Allah subhanahu wataala yake taiwa mu'minai, ke taiwa sahabbai. Lai sahabbai dole ka yadda cewa suna da gata a gurin Allah subhanahu wataala. Wannan su aka fara yi ma wannan shimfiɗar, sannan sauran al'umma su shiga cikinsu. Saboda haka Allah yana talallashinsu cewa kada wani abu ya ɗaga muku hankali. Saboda haka kaga wanda yake samun irin wannan lallashi, ta yaya zai gwiwarsa za ta sage, ta yaya zai sage, ta yaya zai ja da baya? Saboda haka bambancin ku da su bambanci ne mai yawa. A ciwo da rauni wataƙila ku zamo daidai, amma akwai bambanci tsakaninku, bambancin da ke tsakanin sama da ƙasa. Domin waɗanda duk aka kashe naku sun yi shahada suna aljanna, amma waɗanda aka kashe musu mushrikai a fagen yaƙi duka sun tafi wuta, suna ‘yan wuta. Shi yasa a yaƙin Badar ɗin, bayan su kafirai suna ga sun yi nasara, musulmi sun kare, shi ne Abu Sufyan a lokacin yake cewa al-harbu sijan, yawmun lana wa yawmun alaina. Yace yaƙi dai juyi-juyi ne, juyin ɗan wake ne. Yawmun lana wa yawmun alaina, yau gare mu, gobe ga wasu kuma ba mu ba. Saboda haka in jiya kun yi nasara a kan mu, to mu ma yau mun yi nasara a kan ku. Nabi ya ce wa sahabbansa, ku ansa masa, ku ba shi ansa. Suka ce da shi, la sawa, ba daidai muke ba, ba daidai muke ba kwata-kwata. Qatlana fil janna ko qatlakum fil nar. Wanda kuka kashe mana suna aljanna, sun yi shahada. Waɗanda muka kashe muku kuma suna wuta, sun mutu kafirai. Saboda haka yaƙin ya kasance tsakanin musulmi da kafirai, sijalun ne. Shi ne wa tilkal ayyamu, waɗancan kwanakin ne, nudawiluha bainan nasi, muke jujjuya su a tsakankanin mutane muke sanya su suna jujjuyawa ba mu'mini ba kafiri ubangiji ne yake jujjuya abin yadda ya ga dama wata rana ya bawa musulmi nasara akan kafirai kamar yadda ya aikin Badar wata rana kuma idan abin ya juyo ya bawa makiya kafirai nasara akan mu'minai duka wannan yana gudana ne karkashin sunnan nan tashi da muka ce sunnar Allah wacce ba ta canzawa dalilai suke jawowa musulmi su yi nasara waɗannan dalilai kuma suke jawowa musulmi har ila yau su samu karaya saboda haka duk sanda aka samu dalilan nasara to nasara za ta samu duk sanda dalilan karayar da rashin nasara suka samu to wannan rashin nasara zai samu shi yasa lokacin da Herakl ya tambayi Abu Sufyan bayan ya aje shi yana masa tambaya game da Annabi sallallahu alaihi wasallama yace kaifa kana qitalukum bainahu kaifa kana qitalukum iyyahu yaya yakin ku tsakanin ku da shi ya kasance sai Abu Sufyan yace alharbu bainana sijal yaki tsakanin mu juyi juyi ne yanalu minna wa nanalu minhu wata rana ya nasara akan wata rana mai nasara akan sa shine sai Herakl yace wa kadhalika ar-rusulu tubtala wa takunu lahum al-aqiba shi lalle haka manzannin Allah yake jarraba su amma karshe su za su yi nasara karshen nasara yana gare su saboda haka ubangiji subhanahu wataala anan yana fitar da hikimomin da suke cikin aikin sa irin wannan wani lokaci ya ba musulmi nasara wani lokaci ya ba wa kafirai nasara insha Allah a karatunmu na gaba za mu fito da waɗannan hikimomi da ubangiji subhanahu wataala ya kinsa a cikin wannan ayar bi iznillah abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure kuma ubangiji ya yafe mana sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh